Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum da fatan an wuni lafiya. Binta Suleiman ya rufe tare da Mahmud Lalo ashirin mu na karfe 9:30 agogon Najeriya, Niger, kamar da Chadi karfe 8:30 kenan agogon Ghana. Yau Litinin 13 ga watan Maris 2023. Ta cikin shirin za ku ji cewa sanadiyar har-harin 'yan bindiga masu israri da sunan jihadi a kasar Mali. Sama da 'yan kasar, akasari mata da yara, sama da 4,500 ne suka tsere domin neman mafaka a jamhuriyar Niger. Za kuma ku ji cewa sama da shekara ɗaya bayan da yaƙi ya ɓarke tsakanin Russia da Ukraine, manazarta sun hango cewa dole ne ƙasashen biyu su fuskanci juna don tattauna hanyoyin yin sulhu. A ci gaba kuma da tarihin jihohin Najeriya da muke kawo muku, kan za mu sake haskaka jihar Ogun. Sannan kuma za mu gabatar muku da labaran wasanni, amma kafin nan ga Mahmud Lalo da labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum. Shugaba Joe Biden a yau Litinin ya tabbatar wa Amurkawa cewa fannin bankin kasar na da cikakkiyar kariya, kuma kudaden da mutane suka zuba a wasu bankuna biyu da suka durkushe ba za su salwanta ba.
All customers who had deposits in these banks can rest assured. I want to rest assured they'll be protected and they'll have access.
Biden kenan yake cewa ina mai tabbatar wa dukkan kwastomomin da suka ajiye kudaden su a waɗannan bankuna cewa kudaden su ba za su salwanta ba, kuma ko a yau suke son cirewa za su iya. Biden ya kara da cewa kwastomomin za su samu kudaden su ne daga irin kudaden da ake sa bankunan su aje a lalitar gwamnati saboda faruwar irin wannan al'amari. Ma'aikatan gwamnati da ke kula da sha'anin hada-hadar kudade a Amurka sun karbe ragamar bankunan Silicon Valley da na Signature a ranar Juma'a bayan da alamu suka yi nuni da cewa sun dauki hanyar durkushewa. Lamarin da ya sa masu ajiya a bankuna suka yi ta rige-rigen kwashe kudaden su a lokaci guda. Bankin Silicon Valley, wanda ke da kadarar da ta kai dala biliyan 200, shine banki na biyu mafi girma da ya taba fuskantar matsalar durkushewa a tarihin Amurka. A yau Litinin an yi kazamin fada a kokarin da dakarun Rasha ke yi na karbe Bakhmut, birnin da ke gabashin Ukraine. Gumurzun da aka kwashe watanni ana yi tsakanin su da na Ukraine. Dakarun Ukraine sun ce suna amfani da tankuna da sauran makaman yaƙi don daƙile hararen da Rasha ke kaiwa don karɓe ikon birnin. A wani kiyasi da ta yi, ma'aikatar tsaron Birtaniya ta ce rukunin sojin sa kai na Rasha da ake kira Wagner ya karɓe ikon mafi akasarin gabashin birnin na Bakhmut, yayin da na Ukraine suke riƙe da yammaci. Shugaban ƙungiyar ta Wagner ya ce yaƙin ya shiga yanayi mai sarƙaƙiya, yana mai cewa dakarunsa na ƙara kusanta tsakiyar birnin. A halin da ake ciki kuma, a mako mai zuwa ne ake sa ran shugaban China Xi Jinping zai kai ziyara Rasha don ganawa da takwarar aikinsa Vladimir Putin, kamar yadda bayanai suka nuna. Shirin wannan ziyarar na zuwa ne yayin da China take ta kokarin shiga tsakani don samar da zaman lafiya a Ukraine. Sai dai kasashen yammaci na nuna shakku kan wannan yunkuri na China, la'akari da irin goyon bayan da kasar ta Sin take nuna wa Rashar. Kamfanin dalancin labarai na TASS a Rasha ya ruwaito cewa tun a ƙarshen watan Janairu shugaba Putin ya gayyaci Xi, yayin da ita kuma jaridar Wall Street Journal ta ruwaito cewa ziyarar za ta iya wakana ne tsakanin watan Afrilu ko a Mayu. Ma'aikatar harkokin wajen China da fadar Kremlin sun ƙi cewa ufan kan wani al'amari a lokacin da aka nemi isi tsokaci kan ziyarar da Xi zai kai Moscow. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A yau Litinin, Papa Roma Francis yake cika shekara 10 cir a kan karagar shugabancin mabiya ɗariƙar Katolika a duniya. Haifaffen ƙasar Argentina, Francis mai shekaru 86, wanda shi ne Papa Roma na farko daga layin yankin Latin Amurka, ya karɓi shugabancin fadar ta Vatican ne a ranar 13 ga watan Maris ɗin shekarar 2013. Inda ya gaji marigayi Papa Roma Benedict, wanda ya zamanto Papa Roma na farko da ya murabus cikin ƙarni 6. Papa Roma Francis ya gayyaci dukkan masu riƙe da mukamin cardinal da ke birnin Roma a yau Litinin don halartar bikin cikar shekara 10 a shugabancin ɗarikar ta Katolika. Shi dai Papa Roma na fama da ciwon ƙauri, lamarin da alatilas ya sa yake amfani da sanda a wasu lokuta ma da kujerar marasa lafiya. Fim din Everything Everywhere All at Once shi ya lashe mashahuriyar kyautar nan ta fim mafi kyau a bikin Oscars da ke karrama masu ruwa da tsaki a masanantar shirye fina ta Hollywood wanda aka yi a daren Lahadi.
And the Oscar goes to Everything Everywhere.
Lokaci kenan da ake ayyana fim din a matsayin wanda ya lashe kyautar ta Oscars. Labarin fim din ya ta'allaka ne akan wani iyalin Amurkawa ƴan asalin China da ke kokarin shawo kan matsalolin da suka dabaibaye su. Jarumai Michelle Yeoh, Ke Huy Quan da Jamie Lee Curtis da suka fito a fim din sun lashe kyaututtuka na Oscars guda uku. Quan wanda ya shiga harkar fim din yana yaro amma ya janye daga harkar tsawon shekaru 20 da kuma Curtis sun lashe kyautar masu taimakawa jarumai.
Da Mahmud Lalo da ya karanto mana labaran duniya kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To kamar yadda kuka ji a farkon shirin, sanadiyar hare-haren ƴan bindiga masu ikrari da sunan jihadi a kasar Mali, sama da ƴan kasar akasari mata da yara sama da 4,500 ne suka tsere domin neman mafaka a garin Cintabarin da ke gab da iyakar kasar ta Mali da jamhuriyar Niger. Daga birnin Kwanni ga rahoton da wakilin muryar Amurka Haruna Mamman Bako ya aiko mana.
Biyo bayan daidaita al'umma da yakokan ƴan bindiga masu ikirarin yakin jihadi a kasar Mali ke ci gaba da yi, yanzu haka jama'ar Mali mai tarin yawa ce ke ci gaba da arcikewa domin tsirar da rayukansu da ma gudun gasa musu aya a hannu da ƴan bindiga ƴan yakin jihadi ke ci gaba da yi a kasar ta Mali. Mafi yawancin su mata da yara ne ke kwararowa tururuwa domin neman mafaka a garin Cintabarin da ke gab da iyaka da kasar ta Mali. Gazan Gafuru Trozen shi ne mai magana da yawan sarakunan gargajiya na yankin Cintabaradan. Mutum 4,300. Na'am, yanzu suna nan cikin jama'a nan cikin Cintabaradan. To yanzu Allah, ko wani mataki da za a doka daga baya ko kuma haka za a barin su ci gaba da zama suna mu'amala da mutane?
Ko mataki wanda za mu dokar musu sai mu yadda su ganga bayan gari.
Bayan gari.
Mai musu ruwa, mu ba su tare da abinci. Da abin da yake so. Ka sai da gida shi. Kowa furshe wanda a partner wanda da kaka cin waje. Shi ma
Cintabaradan dai na arewacin jihar Dawa kuma tana kilomita 45 da tilliya da ke iyaka da kasar ta Mali da kuma ke cikin dokar ta baci saboda hare-haren ɗan bindiga da ke surɗowa daga kasar Mali suna halaka al'umma babu gaira babu sabat da sunan jihadin Islama ko yi wa askarawan janguriyar Nijar da ke wannan yanki kuma sintiri a iyaka da Mali kwantan ɓauna a kowane lokaci. Muhammad Sidi Muhammad wani ɗan jarida ne da ke wannan yanki. Kin na Cintabaradan
wannan dai kana shi ga mutane ana ce maka mutane suna zuwa aka gudu aka gudu ne abuya wuce kai ma mota goma suka zuwa tun kona wata guda yanzu ko wuce mota akan mutum 40 kike ko wuce ranar Allah mutum sun kai da gobe da yara da mata da maza kuma duk sun kashi baka sai su ko da la kasa mutum wanda ya gudu daga garin su ina Allah yazo a aikace shi kai da zonon garin ka insha Allah
To yanzu ana iya cewa ƴan gudun hijira da suka zo daga kasar Mali din nan sun cika garin Cintabaradan kenan.
Yawa ne gaskiya saboda Allah kuma tanda sun dinga da shi mun kafa da su. Ba cikin garin fara da su ga koro ako ta ko kuma duk komi. Mai gaba sun garin mun kafa da su.
To yanzu suna samun kulawa ta musamman a wannan wurin?
To yanzu dai mun yi magana da prefe mu yi reuniyo tare da prefe na Cintabarada to shi prefe na Cintabarada yace abin da jama'a take so shi ke so to mun ka ci shi ya kamata ya dauki matakai bisa wannan mutane wanda sun kuzo garin mu a sasu kotai guda ba a samu wani abin nan shi prefe ya rubuta ba minister interior minister del interior zai ko ba prezan da take su san matakai wanda zai
nayi magana da magajin garin Cintabarada da yace mini mai gidansu shugaban gundumar Cintabarada ne ya kamata na tuntuba domin shine awakilin gwamnati ne ko tuntubi shi shugaban gundumar domin samun karin bayani akan wannan maganar inda na kira shi yace mini yana wurin taro kuma zai kira ni daga bisani akan wannan zancen amma yau kwanaki uku ina kiran wayarsa tana ringin ba dauka Haruna Mamman bako na birnin Kwanni sashin Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Niger
madalla akai da Haruna Mamman bako da wannan rahoton to sama da shekara daya bayan da yaki ya barke tsakanin Russia da Ukraine manazarta sun hango cewa dole ne kasashen biyu su fuskanci juna don tattauna hanyoyin sulhu a bisa la'akari da yadda abubuwa ke kara tabarbarewa da karun Russia a fagen daga sakamakon babban tallafin kayan yaki da Ukraine ke samu daga kawayenta na yammacin duniya a wata hira a birnin Yamai da murya Amurka kwararre akan batutuwa da suka shafi yankin Sahel Dr. Sadiq Abba ya daddace cewa ba makawa dole ne a bi wasu muhimman hanyoyi kafin a kawo ƙarshen wannan yaki ga rahoton da Salamu Mini Barma wakilin murya Amurka dake Yamai ya aika mana
kamar yanda ka sani Ukraine ba ita kadai take yaki da Russia ba mu ɗan Sahel muna kallon wannan yaki kuma muna nazari kan shi kaga abubuwan da aka ba Ukraine mu ɗan Sahel abin da muka tambaya cikin kashi 100 bai kai guda ban da muka tambaya
tallafi
ba mu samu shi ba taimakon da aka ba Ukraine to ya zama to Ukraine asirin gwada karhi da Ukraine take wannan rishin nasara da gauga da zasu ta yi saboda ta samu babban taimako lalle su ɗan Ukraine ma sun yadda zai manto in kaman mutun ya zo ya shiga gidanka sai kai yaki har ka mutu ka kashe kanka amma sun samu taimako babba kuma suna cin gaba da samun taimako babba da kasashen Sahel ba samu ba Amurka kadai ta aika mutane ta aika ka san mutane ba sani ba amma in aka ce kasa ta bada makamai bata bada matakai mai ba tare da wanda za su gwada yanda ake amfani makamai ba
dole sai da jami'i
kan wa'ancan su horo suna gwada musu yanda ake halba kenan akwai mutane wanda aka aika ma su taimaka ma Ukraine
me kake ganin zai iya zama makomar wannan yaki
eh yakin nan kaga ita Russia an ce da fari da za ta yi kaman bugu guda bata samu bugu gudan nan ba za ta yarda ba Ukraine ta kada ta ko karfin ta zai kare har suna da nuclear ma suka ce za suna iya buga in suka ga abin zai juye musu su kuma ai Ukraine su ɗan wa'ancan sauran kasashen turai ba za su yarda Ukraine ta fadi ba kenan abun ya zama ko ta dade sai an koma bakin fage an tattauna an ga mi Russia take iya bada mi Ukraine take iya bada kaga kaman kasa kaman Chinese da yake suna kusa da Russia sun fito sun nemi a gyara a zauna kan teba a ga yanda za a yi a tsaida yakin nan saboda yakin kaga su da kansu kasashen turai sun yi tsammani za su gurgunta Russia daga sun ce ba a sai man fetanta da an huda ta daga cikin hanyar system na banki to wannan duka bai sa Russia ta gurgunce gaba daya ba tunda sauran kasashe suna saya ko turai ba saya kasashen laraba suna saya kasashen laraba ba saya kasashen afrika suna saya kenan dole kamar yanda na hodi sai an koma an zanzanta an ga yaya mi za a iya bada mi za a iya amsa in ya so kuma a tsaya da yaki wannan yaki
madalla an gaishe ka Salamu Mini Barma to har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na murya Amurka kai tsaye daga nan birnin Washington DC to a ci gaba da shirye-shiryen zaben gwamnati da na 'yan majalisar dokoki a Najeriya yau za mu sake duba taskarmu ta tarihin jihohin kasar da muke gabatar muku domin haskaka jihar Ogun
talaka kabar kuka kuri'ar talincinka ka rike makamanka ita za ta cece ka
talaka kabar kuka kogon ja ce da aka kirkiro a ranar 3 ga watan Fabrairu shekarar 1976 daga tsohon jihar Yamma kuma jiha ce da ta yi iyaka da jihohin Lagos da Ondo da Oyo da Osun da kuma kasar Jamhuriyar Benin babban birnin jihar dai shine Abeokuta amma kuma akwai wasu garuruwa da suka shahara irin su Ojebode da kuma Shagamu wanda ya yi suna wajen nomawa da kuma cinikin goro bayan wannan kuma jihar Ogun ta yi suna wajen samar da shugabannin kasa da manyan yan siyasa da suka fito daga yankin Yarbawa mutane irin Chief Obafemi Awolowo premier na farko na yankin yammacin Najeriya da shugaban gwamnatin riƙon ƙwarya Chief Anas Shonenka da General Olusegun Obasanjo da ya mulki hasso biyu na soja da kuma na farko hula akwai kuma Chief Moshood Abiola wani attajiri da ya taba neman shugabancin Najeriya amma aka soke zaben a can baya haka kuma akwai mutane irin su Professor Olusegun Ka wanda ya taba cin kyautar Nobel na adabi haka kuma akwai sanannen mawakin nan mai suna Fela Anikula Ramson Kuti kayan su dai jihar ta Ogun ta yi gwamnonin farar hula guda hudu tun daga shekarar 1999 zuwa yanzu da gwamna Dapo Abiodun na jam'iyyar APC ke mulki wanda dan takarar gwamna na jam'iyyar PDP Oladipo Adepopu Adebutu yake zama babban mai adawa a jihar to koya mazauna jihar ta Ogun ke kallon wannan zaben na bana Alhaji Salisu Bashan kai shine sarkin fulanin Shagamu
alhamdulillah a jihar Ogun ba wani damu abu ɗaya ne kawai da muke fuskanta wanda kuma dama ya shafe mu abu ne kawai mun ce duk wani bafilatin da ya tsara da ya ja katin zabe to ya tabbatar cewa ya ja ya karbi wannan katin zabe saboda akwai shiri na musamman da muke so mu yi ba ma wai Ogun sir ba fadin kasa gabaki daya muke so mu wannan don haka ne saboda an dade ana barin fulani a baya ba sa samu komai a gwamnati zamu yi matsaya inda zamu karkata kuma wanda zamu zaba saboda don mi don koriya mu ta amfani don haka jawofi gabaki daya mun zarace mu da sauransu zamu ce ga inda muka kuma Allah da kuma haka din zamu yi to mu dai abinda muke bukata da kullum don Allah sa gwamnatin ta tazo muna so dalla ya mana ministry na kiwo saboda wannan ministry na kiwo shine zai kawo mana saukin zaman lafiya kasar nan kuma shine zai kuma kawo mana ci gaba ga damu da na dabbobin mu wanda za a makarantu da sauran da kuma ainihin magunguna da wato kamar asibitoci da sauran su wannan shine muke bukata wace muke so a mana al'umma Fulani a kasar nan muna so zaman lafiya da kuma daina kuma musguna mana cewar wani abu za a je a yi shi ba bincike ba komai ko ja fara fila ba gara babu dalili sun dade suna zaune shekarar shekaru a ja fara musu musan hawa musan sauka wannan muna so zaman lafiya da kwanciyar hankali mu kuma insha Allah za mu bada namu gudunmuwa 100% a wannan tafiyar da wannan siyasa mai zuwa insha Allah shine muka bukata da gwamnati wanda mun zabe su cewa za su taimaka mana don su kamar gaskiya za su mana alƙawari za su taimake mu to mu wasu za mu taimaka mana
kasancewar jihar Ogun tana makautaka da jihar Lagos da ke zama cibiyar kasuwancin Najeriya hakan ya sa tana gaba wajen jihohin Najeriya masu samun kudaden shiga sakamakon kamfanoni da ake kafawa a jihar wanda kuma ke hada-hada a birnin Lagos to kowace fata ne al'ummar jihar ke da shi ba wannan zabe ga dai abinda wani mazaunan garin ke cewa
sana Awol Muhammad Sokoto state ne na fito a karamar hukumar mulkin Yabo local government so alhamdulillah ni mazanne Ogun state ne muna son Allah ka ba mu ikon kamar zaman lafiya a Najeriya baki daya da kuma Ogun state da kuma yadda za a ci makama al'umma su samu aikin yi su daina zaman banza muna son wannan gwamnati wadda za ta taho 2023 ubangiji Allah shi ba su ikon da za su cika mana alƙawari kuma na so tsaro da zaman lafiya
yanzu dai a bayan da ya rage kasa da wata guda a gudanar da babban zabe na kasa tani yan siyasa da kuma masu zabe suka wasa wukaken su da nufin kada ƙura domin zabe ɗan wanda suke so kama daga zaben shugaban kasa zuwa na gwamna da kuma na yan majalisun tarayya da na jihohi kawo yanzu dai tuni bangaren hukumar zabe da na jami'an tsaro suka bayyana cewa suna daukar matakai na ganin cewa a gudanar da wannan zabe cikin kwanciyar hankali da kuma nasara babin hukumar murya Amurka daga Lagos
Latino da Sardauna premium arewana ko in ce masoyi na gidan kasa yake kwana wai wayo da yan baya sun fice akan hanya sun biye wa zuciya ruke na duniya
kuma Badalla akai da baban gida Jibril da ya hada mana wannan shirin masu sauraro bari kuma mu shakata da wannan Yanzu kuma sai labaran wasanni daga bakin Murtala Faruk Sanyina.
Wasanni a takaice.
A Najeriya an waye gari da mummunan labarin rasuwar tsohon mai horar da ƴan wasan Najeriya mata na FIFA Falcons Ismail Mabo yana da shekaru 80 a duniya. Mabo ya rasu ne a yau Litinin a garinsa na haihuwa wato Jos ta jihar Plateau a arewacin kasar bayan ya daɗe yana fama da rashin lafiya. Marigayin tsohon dan wasa ne kuma captain na kungiyar Mighty Jet ta George kafin ya zama mai horar da ƴan wasan babbar kungiyar kwallon kafar mata ta Super Falcons ta Nigeria ya jagorance kungiyar zuwa gasar cin kofin duniya ta hukumar FIFA a shekarar 1999 inda ta kai ga har a matakin quarter final na gasar wanda shine matsayi mafi girma da kungiyar ta taba kaiwa a tarihi tsohon dan wasan Golden Eagles na Nigeria Salisu Nakande wanda kuma kani ne ga marigayi Mabo shine ya tabbatar da rasuwar tashi yana mai cewa kuma tuni da aka yi jana'izar sa a yau Litinin a garin na Jos hukumar kwallon kafar Morocco ta gayyaci Ashraf Hakimi dake takale da kungiyar PSG ta kasar Faransa domin wasannin sada zumunci da kasar za ta buga da kasashen Brazil da Peru duk kuwa da tuhumar da ake yi wa dan wasan da aikata laifin fyaɗe a kasar ta Faransa a farkon wannan watan ne aka tuhumi shahararren dan wasan dan kasar Morocco kan zargin yin fyaɗe ga wata mace yar shekaru 24 da haihuwa an yi zargin cewa Hakimi ya gayyaci matar ne zuwa gidansa a ranar 25 ga watan Fabrairu a lokacin da matarsa da ƴaƴansa suka tafi hutu to sai dai Hakimi ya musanta zargin mai horar da ƴan wasan kasar ta Morocco Walid Regragui ya ce suna bayan dan wasan akan wannan tuhuma da ake yi masa kan cewa bai aikata laifi ba Morocco za ta buga wasannin na sada zumunci ne da Brazil a ranar 25 ga watan nan na Maris yayin da kuma a ranar 28 ga watan za ta fafata da Peru a kasar Spain kuma kungiyar kwallon kafar Real Madrid ta ce za ta bi sahun takurorinta wajen karar da ake yi wa Barcelona kan tuhumar cin hanci da rashawa a kudaden da ta biya mataimakin shugaban hukumar alkalan wasa na Spain a ranar Juma'ar da ta gabata ne wata kotu ta karbi kara kan zargin zamba cikin aminci da bada bayanan kasuwanci na ƙarya tare da bada toshiyar baki domin bata nasara a wasanni masu gabatar da kara sun zargi kungiyar ta Barcelona da biyan kuɗi euro miliyan 8.4 ga Jose Maria Enriquez da kuma kamfaninsa domin a rika ba su nasara a wasanni to sai dai Barcelona ta musanta zargin tana mai cewa ta biya kuɗin ne ga kamfanin Dancer na harkokin kara kwazon ƴan wasa tsakanin shekarun 2001 da 2018 Real Madrid ta ce ta shirya tsab domin shiga goyon bayan karar idan aka so mu zaman sauraren shari'ar Murtala Faruk Sanyin na a Washington DC
Madalla an gaishe ka Murtala Faruk Sanyin na masu sauraro yanzu sai labarai a takaice
Shugaba Joe Biden a yau Litinin ya tabbatar wa da Amurkawa cewa fannin bankin kasar na da cikakkiyar kariya kuma kudaden da mutane suka zuba a wasu bankuna biyu da suka durkushe ba za su salwanta ba. Biden ya kara da cewa kwastomomin za su samu kudaden su ne daga irin kudaden da ake sa bankunan su aje a lalitar gwamnati saboda faruwar irin wannan al'amari. Ma'aikatan gwamnatin da ke kula da sha'anin hada-hadar kudade a Amurka sun karbe ragamar bankunan Silicon Valley da na Signature a ranar Juma'a. Bayan da alamu suka yi nuni da cewa sun dauki hanyar durkushewa. A yau Litinin an yi kazamin fada a kokarin da dakarun Rasha ke yi na karbe Bakhmut birnin da ke gabashin Ukraine. Gumurzun da aka kwashe watanni ana yi tsakanin su da na Ukraine. Dakarun Ukraine din sun ce suna amfani da tankuna da sauran makaman yaki don dakile hararin da Rasha take kaiwa don karbe ikon birnin. Wani kiyasi da ta yi ma'aikatar tsaron Birtaniya ta ce rukunin sojin sa kai na Rasha da ake kira Wagner ya karbe iko mafi akasarin gabashin birnin na Bakhmut yayin da na Ukraine suke rike da yammaci. A halin da ake ciki kuma a mako mai zuwa ne ake sa ran shugaban China Xi Jinping zai kai ziyara Rasha don ganawa da takwarar aikinsa Vladimir Putin kamar yadda bayanai suka nuna. Shirin wannan ziyarar na zuwa ne yayin da China take kokarin shiga tsakani don samar da zaman lafiya a Ukraine. Sai dai kasashen yammaci na nuna shakku kan wannan yunkuri na China la'akari da irin goyon bayan da kasar ta Sin take nuna wa Rasha. Kamfanin jallancin labarai na TASS a Rasha ya rawaito cewa tun a ƙarshen watan Janairu shugaba Putin ya gayyaci shugaba Xi yayin da ita kuma jaridar Wall Street Journal ta rawaito cewa ziyarar za ta iya wakana tsakanin watan Afrilu ko a Mayu. Ma'aikatar harkokin wajen China da fadar Kremlin sun ki cewa ufan kan wannan al'amari. A lokacin da akademisi wato aka nemi su yi tsokaci kan ziyarar da shi zai kai Moscow. A yau Litinin Paparmo Francis yake cika shekara 10 cire akan karagar shugabancin mabiya ɗarika Katolika a duniya.
To masu sauraro da haka kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci. sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za a ji wasu abokan aiki mu dauke da wasu sabbin shirye-shirye da misalin karfe 6 na safe agogon Najeriya Niger kamar da Chadi wato karfe 5 kenan agogon Ghana yanzu a madadin Mahmud Lalo da ya tana ni gabatar da shirin da kuma Julia Dasgashin da ta bada umarni sai injiniyan mu ne yake taku Inta Suleiman yara nake muku fatan a fere daga nan sashen farko na murya Amurka a birnin Washington DC ku kwana lafiya ma assalamu.